Manunia. Ashe dai su ma gwamnonin Arewacin Najeriya sun tabbatar da cewa maganar tsananin tsamin tsaro a Arewacin Najeriya ta kai matukar cikewa.
Wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikin mu yadda ba mu tunanin ta. Duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta, shi yasa muke fama wajen kawo karshen ta.
Ita kuma babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya cewa take taranta na kasa fa ya kara tabbatar da kirarin da ake yi mata na PDP power.
Duk wanda kike wannan kasar Najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashi lahiya ba, to sai aka ga gawuke ga kuma a ciki zanaujan kuma Allah da iko shi ko ukkan.
Game da maganar masgar da wasu suka dinga yi wa sanata Rufai hangan da aka hanga yana rabu likafani da tukwane, kuwa hangan aka hango yana haskacewa ai har ma ya hada da motocin daukar gawa.
Dan na sai likafani yanzu na sai tukunya guda ba ta da yawa ma adresa 300 wani abu da kuma likafani 1000 tara da wani abu mun da wannan kawai na sai su botocin gawa ma na bai ai
wannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yake zuwa. Shiri na 169 cikin jerin shirin manuniyan da sashin Hausa na muryar Amurka ne ke shiryawa. Mai yiwuwa shirin kuma amana shake matsalar tsamin tsangwama tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin da kowa ya ja tunga ce ta sa masana suka fara luratarwa. Masanin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar Malam Bubakar Idrisa Kado ya ce akwai bukatar janye hana motocin man Nijar wucewa ta Benin da kuma bude border da Nijar ta rufe domin sulhuntawa.
Mu da Benin akwai wata commission wadda aka ce ma Benin Niger, ya kamata a zamna a tattauna a ga menene matsalar, tunda harkar ta shahi tattalin arzikin kasa, ta shahi talakawa, ba harkar siyasa bace.
Ai sulu kowa ya dan sassato sai a samu abun shi ta yi, dan su horan shi ta kawo sojojinta ta aje, wannan ba damuwa bane. Mu ma muna iya tambayar shinuwa ko su rasha su ma su aje bazi din su nan tsakanin mu furancerkin mu da Benin, mu kawo sojojin mu mu aje mu bude hanya ai sulu. In sun takura mana mu takura musu, tunda in horan shi tana da niyyar bugun mu ba sai daga Benin ba, tana akwai hanyoyi da yaya inda za ta bi. Kaga suna da sojoji Chad, suna da sojoji Gabon, suna da sojoji Cote d'Ivoire. Ku wannan hanyar ta fetar abinda aka kashe ya kai miliyardin dolar wajen shida. Su ma Benin da ka wannan barazana bashi sun ka ciwo ga bankoki, sun kai hanya tsakanin iyakan mu zuwa wannan farbin wanda suka ce ma na Seme. Su ma za su yi asara in suka matsa. Ya kamata Niger ta tada tawagarta ta yan diplomasiya da ma'aikata ƙwararri wanda suka san yanda aka taya da arzikin ƙasa a ciwo kan abu. Tunda yo wannan ruhin hanyar da an kai tsakanin mu da Benin ta kawo matsala diya. Garin masara ya yi tsada, abinci ba su shigo daidai, kuma ƴan kasuwan mu suna kuka sun cewa ga hanya ta togo wai ba ta yi, ba mu sani in gaskiya ne ko ƙarya bane.
Game da cacar bakin caccakar gwamnonin Arewacin Najeriya da suka halarci taron tattauna matsalar tsaro a Amurka, kuwa shugaban wata kungiya a Arewacin Najeriya Komar Abubakar Lawal ne ce suka ce kawai ake ta fama da ita irin ta ƴan adawa.
Ma'aikatan da suke tsare-tsaren na tsaro a ƙasar Amerika ta gayyaci gwamnoni guda 10 daga bangaren Arewa na Najeriya a tattauna yadda za a ci mu ainihin na magana ainihin ta'addanci da sauransu. Aka tattauna komai ya tafi yadda ya kamata, kuma suka dawo lahiya. Bayan sun dawo, wasu manya a Arewa suka tashi suna ta ainihin koke-koke cewa wannan tafiyan da aka yi bannan kuɗi ne da sauransu. Saboda haka mu muka gan cewa bai dace ba.
Tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido abin da ya dage akai shine waɗannan gwamnoni zuwa Amerika da suka yi bayanan da suka yi na harkan tsaro hurumi ne na gwamnatin tarayya. Gwamna bai da iko da soja, bai da iko da police.
To mu muna da yakinin da yaddar cewa wannan tafiyan da suka yi akwai dubaru wanda za a tsara, wanda ba sai wani ya sani ba, wanda muna ganin wannan tsare-tsaren za a samu mafita.
Sai dai kuma gwamna Dukka Umar Radan jihar Katsina wanda ya limancin gwamnonin zuwa Amurka ya ce ai matsalar tsaron Arewacin Najeriya fa ta kai matukar cabewa.
Wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikin mu yadda ba mu tunanin ta. Akwai Bahaushe, akwai Bafulatani, akwai Sarakai, akwai masu unguwanni, akwai yan sadda, akwai sojoji, akwai alkalai, akwai masu kuɗi, duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai, to shi yasa muke fama wajen kawo ƙarshen ta, saboda kila wanda kuke kwana ɗaki ɗaya da shi ko zaurenka ko gidanka kila yana informant ne ko yana bada bayani, so wannan matsalai sai an yaki da ita fama, kuma sai al'umma sun bada goyen baya da haɗin kai. Domin zan baka misali, a wani ƙauye a Katsina muka kama wani mai gari ne na al'umma, tunda shi ne wakilin mai garin, amma aka bashi naira 700,000 aka zo aka kashe mutum 30 a ƙauyen. So kaga irin lalacewar da yankin mu yayi, so ya kamata a ce mutane sun bada bayani wanda zai taimaki al'umma, dan ba mu san wani abu ba.
A siyasance kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger Alhaji Ability ne ke cewa daga jihar Niger ne fa ya kamata shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa ya fito, tunda dai an amince mukamin ya zauna a arewa.
Wallahi jam'iyyar PDP ta nuna ita jam'iyya ne, duk wanda ke wannan ƙasar Najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashi lahiya ba, saboda kowa na duban yaya tsohon gonan Rivers zai je, wanda yake kuma minista ne a birnin tarayya na Abuja. To sai aka ga wiki, ga kuma Atiku Zanaujan, ga mutanen wiki, ga mutanen Atiku, kuma Allah da iko shi ko uban babu wani tashin hankali da akai.
A ina kuke ganin ya kamata a ce shugabancin jam'iyyar nan ta PDP ya koma?
An tsaye cewa shi Damagun da ainihin makarban shi zai ci koyar bada rikon kware har zuwa watan August, daga nan ne za a tabbatar an yi zaɓe. To nan mun kira da muke yi a nan, tunda Allah ya sa wannan abu namu ne, kuma a ranar a wajen mitin an ƙara jaddada cewa wannan mukami ne North Central, kuma mu jihar Niger muna buƙatan a bamu wannan karkaran wanda kujera na rukun ƙwarya ya kasance jihar Niger ta karkare. Dalili kawa, jihar Niger bata taba yi ba, Benue ta yi ba ɗaya ba biyu ba, Plateau ta yi ba ɗaya ba biyu ba, Kwara ta yi ba ɗaya ba biyu ba. So saboda haka muna duban Niger ko ba komi, muna da uban jam'iyya tsohon shugaban ƙasar Najeriya Jalal Muhammad Ibrahim Badamasi Babangida. So muna duban ayyuka ramana wanga karkare na jagoranci a ba jihar Niger karkare.
Shi kuwa dan masa da jan tare Nigeria daga jihar Kanawa sanata Rufai Ahmad Hangan da aka hango yana raba likafani da tukwane, cewa yake ai da ma shi ayyukan shi sun fi mai da hankali ne akan maganar tallafawa talakawa.
Ni duk abin da nake yi nawa a matsayin sanata na tallafawa mutane, banda aiki na majalisa, mu yi doka, mu yi abubuwan aikin majalisa, to an taimako da ake da gefe, to ina yin abubuwan da suke taɓa talaka sosai. Ni kuma na taso cikin talakawa, za a zo da sassafin an mutuwa, a zo a ce an mutuwa ba likafin zaɓin nan mutum. Za ka ga an mutuwa an zo ana karo karin kuɗin da a sai likafani, an je makabarta a rasa ma tukunye da zaɓin nan mutum, mutane su tsirko-tsirko ana neman a jiya neman tukwane da zaɓin mutumin nan. To na ga bariya nake ba mota na saya nake rabawa ƴansu masu babbar riga ba, dan na sai likafani yanzu na sai tukunya guda ba ta da yawa ma adresa 3000 ce da 100 wani abu na saya, da kuma likafani 9000 da wani abu bandar. Akwai gidan limamai, akwai gidan masu unguwa, saboda an mutu ba sai an je ana karo-karo ba. Banda wannan kawai na sai tsubutacin gawa ma na baya, to talaka ya je ba lafiya asibiti an masa mutuwa, ba ka da naira 2000 za ka ci abinci a gidanka, ina ka ga 20,000 da za ka ɗauko mota haya a ɗaukan magawa a kai ma gida, ina ka ga naira 7,000 da za ka sai yadi da za a yi sutura, ina ka ga naira 4,500 da za ka sai tukwanen da za a je yawan mabuniya da mutuwa an maka ba a kan abin da abu sai ci abinci. Don haka ne irin waɗannan da sai waɗannan abubuwan na bayar, kuma wannan farawa ne.
Iyaka batutuwan da za mu yi bajin muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa murabun iko a Najeriya cewa kullum kwanan duniya fa kwanakin da aka keɓe musu ne ke ƙara zaizayewa. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1113 ne su yi sallamar sakin kurin da suke ta faman ƙara ƙanƙamewa. Kuma a madadin dukkanin abokan aiki musamman dai Haruna Shehu Mararraban Jos da Murtala Faruk Sanyin na dukkaninsu a Washington, sai Sule Muminu Barman Jamhuriyar Nijar da kuma Mustapha Nasir Batsarin jihar Niger, sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban akan abubuwan da ke faruwa. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirye shirin in gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.